أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنا ما الله سبحانه وتعالى قديا ديسا تكاوم وأوانا رانا واندا يومنا رانا لتنن واندا يكي شا ترى كوكما أشرن غوتن شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 13 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya. Dan ci gaba da wannan shiri namu wanda muka ma ainihin suna fafirru ila Allah, mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shine maganin dukkan wata annoba da za ta faru a duniya. Wanda kusan kwana 2 ko 3 da suka huce ba mu yi sabon wani shiri ba saboda wasu ɗan dalilai. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana uzuri baki daya, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, Allah ya yi mana gajiyawar mu. A bayanan da muke yi, mun dauko tarihin bayyanan annoba a duniyar musulunci, ko mu ce a duniya baki daya. Inda muka zo muke bayanin wata annoba ba girma wadda ainihin al-Imam al-Maqrizi yayi bayani a cikin ainihin babban littafin shi, shine ainihin littafin As-Suluku li Ma'rifati Duwalil Muluk, wanda muka dauko bayanai da al-Maqrizi yayi har muka zo zuwa fitina wadda ta faru, wadda ainihin ta faru a zamanin al-Maqrizi, wadda ainihin ya ba mu labarin ta, wadda ta faru kuma aka yi asarar rayuka masu yawa a wannan lokaci, wanda akan wannan fitina ne muka tsaya, wadda al-Imam al-Maqrizi yake ba mu labari cewa wannan fitina da ta faru fitina ce babba, wadda iya lokacin ba a samu cewa an yi biki ba ko wasu shagulgulla, ba a samu cewa ba ainihin a wannan lokaci an samu cewa ainihin an ji ko kira na kaɗe-kaɗe, haka aka bar kiran sallah, aka bar sallah, aka rufe yawan masallatai da kuma ainihin zawuyoyi na sufayi aka riƙe. Yace kuma duk idan ma mace ta aihu a wannan lokacin, to dan zaka samu cewa ainihin bayan kwana ɗaya kwana biyu sai ya mutu saboda bala'in annoba, sannan kuma mahaifiyar shi za ta bi shi. To a wannan shine muke bayani a wancan lokaci, muka tsaya kan cewa kaga wannan duk abubuwa ne waɗanda malamai suka yi bayani a can baya irin yadda annoba ta faru. A dadi kan abin da ya gabata a baya, a zamanin al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, mun san waye al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani? Babban malami ne, bijimin malami ne na addinin musulunci, musamman wajen sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda al-Imam Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah yake cewa tun lokacin da Allah ya karbi rayuwa al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani har izuwa a wanga lokacin ba a samu malami ba wanda ya koda kashi 30 cikin 100 na ilimin hadisi na Ibn Hajar al-Asqalani. Kaga wannan ke nuna maka cewa Ibn Hajar al-Asqalani babban malami ne. To a zamanin shi, a shekara ta 833 a wannan shekara, yace a Misr an yi wata annoba mai tsanani wadda shi da kanya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin wannan annoba ya rasa ƴaƴan shi ƴan mata guda 4 sai da suka rasu cikin wannan annoba wadda aka yi shekara ta 833, wanda dalilin tamani shi al-Imam ko kuma al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya allafa littafin ya mai suna Bazlul Ma'un fi Fadl al-Ta'un na dalilin bayyana wannan annoba. Wannan zai nuna maka cewa ainihin malamai na Allah idan wani abu ya faru a duniya wanda ya canza hankalin duniya, duk duniya ta dukufa ta koma kan abu guda daya, to malamai na Allah su ma suka maida akalar da awasu zuwa kan wannan abun. Amma idan ba a maida da awa kan wannan abun ba, za a kyale mutane shirmammu, wasu kidamammu, wasu waɗanda suke ainafin kowace shara suka kwaso musamman wanga zamani namu ta kafofin sadarwa, komi sai a watso a jeha. Kowa daga ya zauna sai ya samu ɗan zawiya, sai ya samu ɗan lungun shi, ya zo ya yi magana a yi filimanya, ya zo ya ɗauka ya ɗora saman yana gizo, ai an yi kaza, an yi maholki, annabi ya ba wani ya ce diba bakara akwai gashi. Sai ka ga waɗannan abubuwa na shirme sun yawa cikin al'umma. Shi yasa ɗalibai ilimi da malamai wajibi ne da Allah ya ɗora musu. Duk lokacin da irin wanga abin ke faruwa, to kuma wani fage ne na da'awa, Allah subhanahu wa ta'ala ya bude, dole a karantar da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ba bari za mu mafake da annoba ba, amma ya zamanto al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasa aqidarta, ta rasa addininta. Ai gara annoba din da mu rasa addini, mu rasa aqida, mu rasa musulunci. Kenan kaga anan kadiba kaga annoban na faruwa fa. Shi Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani ayyan ya guda hudu ayyan mata suka mutu cikin wannan annoba, annobar ta kashe su. Da kaga sai a ce a bari ya shagala da ainafin zaman makoki, ya shagala da juyayi, ya saga a shi sai ga dama ma ce ta ya rubuta littafi kan annoba wajen safaha 440 da wani abu ya buga wannan littafin na Bazlul Ma'un fi Fadl At-Ta'un. Yazo yi bayani kan ainafin meye ainafin annoba, meye ainafin At-Ta'un, akwai bambanci da annoba da alwaba'u da At-Ta'un ko babu, meye falalan mutumin da annoba, duka yazo yi kawo yayi bayanai. Da kuma idan annoba ta faru a cikin al'umma, meye mafita, ina ya kamata a koma, duka waɗannan Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani yayi bayani a cikin wannan littafi. A wannan lokaci yake bada labari cewa lokacin da annoba ta faru, wanda yake shine shugaba na al'umma baki ɗaya a wancan lokacin, sai jama'a suka shiga cikin wani hali. Addu'a za a yi koko al-qunutu, za a yi qunutun nawazil. Idan za a addu'ar, addu'a za a yi ta gaba ɗaya, mu haɗu a masallaci mu yi addu'a, koko a'a idan al-qunutu za mu yi qunutun nawazil za ma haɗu a masallaci a iya, amma at-ta'un al-qunutu ko ba za a yi ayi ba. A wannan lokacin malamai suka tsaya suna tattaunawa, wanda yake shine shugaba na gaba ɗaya a wannan lokaci, amirul mu'minin na wannan lokaci, sai tattara malaman zamanin shi a wannan ƙasa. Ya tattara malamai, da ya tattara malamai sai yake neman shawarar su, meye mahanga addinin musulunci, meye fahimta addinin musulunci game da annoba idan ta faru a cikin al'umma. Za a iya a haɗu wuri guda a yi addu'a, koko za a iya a haɗu wuri guda a zo a yi ainafin al-qunutu, ya ce wannan ku ne malamai, ku ne ahalin zikiri, ku ne masana wannan abun, ku je ku zamna ku tattauna ku hito man mu mafita. Ya ce mu ba ilimi gare mu ba, mu mun maida al'amarin ku malamai, ku ne ulul amri, a wanga al'amari ku ne ya kamata ku je. Ya ce na ba ku lokaci, ku je ku zamna ku hiddo mana magana ta daidai, meye abinda Allah ke so, meye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke so, meye ainafin rayuwar magabata ta tabbatar akan wannan. Kaga wannan mafita ce, idan wani abu ya faru a ƙasa, idan wani abu ya faru cikin al'umma, sai a tattara malamai, kowa da kowa a kira malamai na Allah waɗanda suke ahalin abin. Wanin yana iya makanya rawanin malinta, amma kuma shi bai nuna ba a fagen ilimi, a nemi suwaye suke masana fiqh, suwaye suke masana ainafin abinda yake ake cewa fiqhul maqasid, suwaye waɗanda suke masana ainafin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka san alqur'ani ciki da waje, suka san tafsirin ya. Irin waɗannan sai a je a nemi a zamna da su, ba mu ce masu ku je ku yi kaza ba, a'a ga abin da ya faru, muna son ku je ku zamna. Ba mu ce kuma yanzu mu kira ba, yanzu muke son amsa, a'a yanzu ga abin da ke gabanmu, mun ba ku kwana ɗaya, kwana biyu, lokaci kaza, ko da yamma ne da sahe, da yamma ku je ku zamna, ku tuntuɓi ayoyin alkur'ani, ba ra'ayinku ba, in ra'ayinku ne ba za mu kira ku ba, mu sai ne aiki da ra'ayinmu, amma ku tuntuɓa ayoyin alkur'ani, ku tuntuɓa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaya za a hito mu wanga al'amarin. To idan aka yi wannan, al'umma sai ta tsira. To kaga wannan bawa Allah sai ya tara malaman zamanin shi, ya ba su dama, ya ce su je su zamna. Da suka zo suka zamna, kowa sai ya aje son zuciya ta, kowa ya aza ra'ayin shi, meye zai bada wanda yake ganin yana da dalili a kai. Wasu daga cikin malaman sai suka ce su suna ganin ya halatta a haɗu a yi addu'a, ya halatta a haɗu a yi kunutun nawazin. In ba ku manta ba karatunmu na can baya mun yi bayani kan shin a iya a yi alƙunutun nawazin lokacin sabkar annoba ko ba za a iya a yi ba. Mun kawo maganganun malamai da sabanin malamai da suka yi kan wannan mas'ala, wanda darasi ya huce a baya in ba darasi na biyu ba ko na uku na manta. To a nan malamai sai suka tattauna, wasu din sai suka ga a iya a yi hakan, suka ce sai a yi ƙiyasi da salatul istisqa, sallar roƙon ruwa. Idan ruwa sun ɗauke, ya halatta mutane a haɗu a je wajen gari, su ma sai suka ce ya halatta wannan. Suka ce kuma ai a addini akwai kunutun nawazin. Wasu sai suka bada ainihin wanga ra'ayin, wasu kuma sai suka bada ra'ayin adamul jawaz. Su suna ga hakan bai halatta ba, daga ciki akwai malikiya, suke ganin cewa bai halatta ba a haɗu a yi addu'a ko kunutun nawazin a irin wagga annoba din. Suka ce domin wannan ba shi ne karantarwa ta magabata ba. Bayan sun gama sai suka tashi suka je wajen sarki, suka ce to abinda ka bamu mu tattauna na sabkar annoba kan cewa miye mahangar addini, miye mahangar ainihin fahimtar magabata a bisa ga fahimta wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora sahabban shi a kanta kan wannan abu, ya halatta ko bai halatta ba, yaya za a yi? Suka ce mun je mun hito da ra'ayi guda biyu, wasu na ganin halacci, wasu na ganin rashin halaccin. Waɗanda ke ganin rashin halaccin suka ce domin bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakan, bai tabbata ba sahabbai sun yi hakan. Su ya ce to abinda nake gani ku kyale mu a kan abinda magabata suka rayu a kai. Ya ce mu ma za mu tsaya a kan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu a kai, magabata na kwarai suka rayu a kai. Yace dan haka ba za mu hada mutane wuri guda domin addu'a ba, kowa ya je gida, kowa ya yi addu'a ta daidai ku aje ayi addu'a. Haka aka je, wannan shugaba ya bada dama kowa aka je ana yi ta addu'a, ana yi ta addu'a domin ya zamanto Allah subhanahu wataala ya dauki wannan annoba. Kaga wannan akwai abin daukar lura da izna fa atabiru ya ulil absar. Kaga haka ake yi idan matsala ta zo, sai a nemi ma'abuta ilimi, sai a ce ga abin da ke da kai, ku je ku zama ku ba mu karantarwa addini, me yayi addini yayi bayani. Idan aka yi sai a hito kuma su al'umma, sai a karantar da su, su gano addini ga yadda ya karantar, ba wai ra'ayin malami bane kaza, ba ra'ayin kaza bane, a wannan ita ce mahanga ta addini, shine abin da addini ya karantar. Sai a hada mu al'umma, kaga shikenan kowa ya hita cikin zaki, kuma kowa ya sauke wajibin da Allah ya dora mashi. Kaga wannan sai ya nuna mamu cewa ashe ko da annoba ta faru muna tsaya ne bisa ga mataki na addini. Yanzu ka diba kaga yadda wannan hali da muke ciki, duk bid'o'i ga sanan suna yi ta shigowa, kowa ga yana yi ta shigowa. Kunutu ga tara wasu sun fara kunutun nawazin. Kunutu ibada ce amma tana da ka'idodi, ba dukkan komai ba kawai za a zo a ce kunutun nawazin, a tana da ka'idodi da sharɗa da abubuwa waɗanda shari'a ta aje, ba kawai haka abin yake sakaka ba, a mu kalli rayuwar magabata ya suka yi mu'amala da waɗannan abubuwa. To kaga a can ba a yarda ba, kamar yadda al-Imam Ibn Hajar Asqalani ya bada labari, ba a yarda ba cewa a yi ne, ba a yarda ba a zo a yi al-kunutu, ba a yarda ba a zo a yi addu'a ta gaba ɗaya. Sai suka yi ittifaki su malama a kan cewa a ce kowa ya je ya tuba tsakanin shi da Allah, tsakanin shi wanga shugaban da ya kira su da su malaman da talakawa. Sai aka ce kowa ya koma ga Allah subhanahu wataala, mu tuba, wa tubu ila Allahi jami'an, dukkaninmu baki ɗaya kakaf mu koma ma Allah subhanahu wataala. Idan muka koma ma Allah subhanahu wataala, Allah zai hitar mana mafita. Sannan sai suka ce kuma a samu al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna, kamar yadda nan gaba darasin zai zo mun. Kaga a yanzu idan ka duba duk matakan da ake kawo na wannan annoba, sai dai a ce mu kan mu yi kaza, kan mu haɗu da juna, kan mu ba juna hannu, idan za mu tari mu yi tari cikin kusurwa hannu, mu wanke hannuwanmu, mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza, duk waɗannan abubuwa ne masu kyau. Amma ina damar da aka ba malamai su kuma su haɗu miye mahangar addini kan wanga abu? A ce ma mutane su koma ma Allah, a tuba ga Allah subhanahu wataala. Yadda za mu gani a talabijin ta ƙasa za a zuwa ga ainihin ta'alimat, abubuwa na karantarwa na ainihin rigakafi na wannan annoba, ka wanke hannunka, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza. To a bada dama kuma a karantar miye addinin musulunci, yace domin ƙasar musulmi ce musulmai ne. addinin musulunci ga abin da yake ku tuba kowa din mai laifi ya tuba bayan an tuba malamai da daliban ilimi da almajirai a ƙara zage damtse wajen al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ayi sannan kuma raddul mazalim duk wani wanda kake kasa akwai haƙƙin shi akan ka kamar mashi tsakanin ƙasa da sama kowa da kowa idan ka san ka cuci al'umma kamar masa da haƙƙi ku al'umma an kun cuciwa ne idan aka yi haka to wannan yana daga cikin solution wanda zai kawo mu cikin wannan hali da muke ciki yana daga cikin abin da zai kawo Allah subhanahu wataala ya dauke mana wannan annoba al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin wannan littafi na bazlul ma'un fi fadl at-ta'un yake bayani tun daga safaha ta 28 har 29 har zuwa da safaha ta 30 har zuwa ta 40 yana bayani kan irin halin da wancan lokacin suka hadu yake bayani kan addu'a sai ce ita addu'a a matsayinta ta addu'a ya halatta duk annoba idan ta faru ba annoba ba duk bukatar da kake da ko wani abu addu'a ya halatta yace ita asalinta ba wanda za ya ce maka addu'a haramun ce babu yace amma wa amma lishtima'u lahu kama fil istisqa'i fa bid'a amma a hadu wai wata annoba ta faru sai mu hadu wuri guda a ce a zo a hadu ayi addu'a ko a hadu a sarki qur'ani ko a hadu ayi kaza wannan haduwar da za a yi yace wannan abin bid'a ne sunna bata karantar da kai haka ba yace ba addu'a ya hana kai ba a'a addu'a tana nan a matsayinta na addu'a amma wai haduwa wannan haduwar ka kayyade ba mu cewa sai mun hadu daidai lokaci kaza ga iya abinda za mu karantawa su kaza sai mu ce maka karanta wannan abin da baya wannan adadin da baya wannan lokacin ya tabbata a sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in kace eh sai mu ce ina ya tabbata in kace a'a sai mu ce to ai akwai abinda za mu karanta na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai yayi mamu wannan ba tare da mun dauko wani abin wanda shi ma'aiki bai karantar da mu ba ma'ana abinda ma'aiki ya karantar da mu na hita cikin annoba ko musifa ko jarabawa sun kare duka mun gwada kaza mun gwada kaza mun gwada kaza ba mu hita ba balantana mu je mu nemo abinda shi ma'aiki bai karantar da mu ba to kaga na wurin magana al-imam ibn hajar al-asqalani ne duk mai son neman ƙarin bayani sai ya koma wannan littafi bazlul ma'un fi fadl at-ta'un tun daga safaha ta 28 zai ga wannan bayani na al-imam ibn hajar al-asqalani sai al-imam ibn hajar al-asqalani sai ya kawo tarihin annoba yace wata annoba da ta faru a shekara ta 749 wanda muka yi bayanin ta can baya wanda al-imam al-makrizi yayi bayani wanda yace ta faru a Dimashq yace lokacin da wannan annoba ta faru mu ya faru yace sai mutane suka hita wajen gari kowa da kowa yara da manya da malau da manya-manyan mutanen gari shugabanni kowa aka hita wajen gari aka je aka yi addu'a to mi al-imam ibn hajar al-asqalani yake sai kawo ma wagga hita addu'a da wagga siga bai tabbata ba a sunna kenan baya daga cikin solution abinda za a nemo wa na magance waccan matsalar mai ta cikin halin da muke ciki baya ciki shi yasa ya kawo ma a can baya wancan malamin wancan shugaba da ya tattara malamai a zamanin shi yace ya halatta a hada mutare ayi addu'a suka ce bai a'a bayan sun je sun tattauna suka ce bai halatta ba sai ba ayi haka ba to shine nan wurin sai yake kawo maka hujja yake cewa a wancan lokacin sai malamai suka fita ainafin mutanen gari manyan gari da malaman aka hita wajen gari aka je domin addu'a Allah ya dauke wannan annoba wanda aka yi a shekara 749 me yace yace fa'azuma at-ta'un ba'da zalik wannan annoba sai ta girmama bayan an hita wa kathura kuma tayyawa yace wa kana qabla zalik wa kana qabla du'aihim akhaf kamin su hita su yi wannan addu'a ta gaba ɗaya ta bid'a annobar tana da ainafin bata tsananta ba amma bayan sun hita sai ta tsananta ba wai na al-imam ibn hajar al-asqalani yana sai nuna mamu cewa ba a'a wai baya an yi addu'a annoba ta tsaya abin da yake so bid'a ce ta ratso wani abu ne wanda ba cikin karantarwa annabi da aka yi abin sai ya annobar sharri sai ya zamanto Allah subhanahu wataala ya ƙara annobai da kama a hita ayi wannan bid'a annobar ba ta da tsanani amma da aka hita saboda wani hali ne aka shiga malmakon abu karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kauce makarantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin ya tsananta ya hauhawa adadin mutanen da ke kamuwa da wannan annoba kullun yake ta yaduwa domin mi domin hakan ya faru shine al-imam ibn hajar al-asqalani yake cewa mu ma a zamanin mu a shekara ta 833 bayan hijira wadda wannan annoba a wannan shekara kamar yadda muka ce ita ce Allah ya karbe ƴaƴan ya guda hudu ƴan mata a wannan annoba sai yake cewa wannan lokaci lokacin da annoba ta farko da ta faru a garin Al-Qahira a Masar a shekara ta 27 a watan Rabiul Akhir ainafin a wata ashe ainafin akwa a wata wace kwanan wata ko kuma mu ce Rabiul Akhir yana da ainafin kwana 27 a shekara ta 833 inji Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani sai ya ce fa kana adadu man yamutu biha dunal 40 a wannan lokacin a duk kullun adadin mutanen da ke mutuwa ta wannan annobar dunal 40 bas kai mutum 40 ba a duk kullun a wannan shekara ta 833 bayan hijira mutanen da ke mutuwa saboda kamuwa da wannan annoba yace bas kai 40 ba yace a wanga hali ake ciki su ko mutum ɗaya ya mutu ai bala'i ne annoba ce a ce mutum bai kai 40 ba kenan ya kai 30 da wani abu ko ya kai 39 amma bai kai 40 ba to su sai suka ga abin ya tsananta me ya faru yace fa kharaju ila saharai sai suka yi ta aka je wajen gari aka je daji a wani lokaci a watan Jumadal Ula yana da kwana nawa yana da kwana hudu yace ba'da annudiya fihim bisiyami salasati ayyam kaman a hita aje ayi addu'a sai da aka yi shela cewa cikin gari kowa ya tashi da azumin kwana uku kaga irin wannan abin ne yanzu sai kaga wata alba ya faru ko wani abin ma ba wai malamai bane ba suka ce hakan ya halatta a'a sai kaga ma wata sandika ce wani abu ne kawai sai a samu wani yazo ya ce yayi shela kowa ya tashi da azumin wata azumin kwana uku ko azumin kwana ɗaya ko kaza wannan duk abin ba azumin bane muke inkari wa ya karantar da kai haka shine muke inkari ba wanda za a ce ma azumi haramun ne ba wanda za a ce ma karanta Qur'ani haramun ne ba wanda za a ce ma addu'a amma abinda ake so kai abinda annabi ya karantar da kai man amila amalan laysa alaihi amruna hadha fa huwa rad kai abinda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da kai to shine Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani yake cewa lokacin da suka fita ba a hita gari wajen addu'a ba sai da aka fara cewa ayi azumin kwana uku bayan an ce ayi azumin kwana uku al'umma kawai sai aka tashi da azumin kwana uku bayan an gama wannan azumi na kwana uku an gama to yanzu sai aka ce a goban a hita wajen gari duka aje ayi addu'a duka da manyan gari da kowa aka hita wajen gari aka je aka yi addu'a yace sun yi wannan ne wai kiyasi kama filistis qa'i suka yi kiyasi akan sallar roƙon ruwa ai gaba ɗaya ake yi sai mu ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam din shi yace a hita akai gaba ɗaya amma a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina ai an yi cututtuka ba an yi rashin lafiya ba sahabbai suka kawo mun gani a baya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai a zo ayi kiyasi da sallar roƙon ruwa a hita a tai waje ayi addu'a annabi bai ba shi kadai addu'a sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya dauke mu al'umma kaga wannan ita ce karantarwa ita ce sunna duk abin da zamu kan mu yarda mu saki addinin mu kan mu yarda mu saki karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanzu me ya faru Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani yace wajtama sai suka hadu wada'u akai addu'a wa aqamu sa'a suka tsaya wani lokaci a can wajen gari ana addu'a summa raja'u sannan sai aka dawo cikin gari sai yace faman salaha ash-shahru watan bai shude ba bai huce ba wannan wata wani wata watan da ya ba mu labari watan Jumadal Akhir bai huce ba a wannan wata inda ai sun hita ne a watan yana da kwana hudu to bayan sun dawo yace wannan watan bai shude ba hatta sara adadu man yamutu bil qahira fawqa alfin summa tazayad yace har sai da ya zamanto a wannan dalilin wannan annoba a al-Qahira a duk kullun mutanen da ke mutuwa sama da mutum dubu kuma adadin yayi ta karuwa kadiba hoccan baya cewa a duk kullun mutum bai kai 40 ba wadanda ke mutuwa amma sai aka ga adadin yayi yawa percentage din tana yi ta hawa sai aka hita waje aka je wajen gari aka yi addu'a aka dawo bayan an dawo watan bai kare ba inda sun hita watan na da kwana nawa kwana hudu kenan kaga ba ai kwana 26 ba kenan ko 25 watan wannan Jumadal Akhir bai kare ba yace illa face sai da adadin masu mutuwa duk kullun ya sama da mutum dubu yace summa ta zahir kuma adadin yayi ta karuwa a yaushe a lokacin da aka yi bid'a a lokacin da aka yi abinda annabi bai karantar ba wajen magance matsaloli ko magance abinga ko hita cikin annoba kaga wannan duk abin daukar izina ne da lura waɗancan fa magabata ne Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani fa a ƙarni shi ne kana ji shekara ta 808 wace fa kana yace cikin ƙarni na 8 ne an hita ko kuma kace cikin ƙarni na 9 tsakiyar ƙarni na 9 amma ka diba abin da ya faru saboda an yi annoba. Kenan ya ƴan uwa, duk lokacin da wata annoba ta faru a duniya, ba a gusar da ita ta hanyar bid'o'i, ba a gusar da ita ta hanyar canfe-canfe, ba a gusar da ita ta hanyar ƙarirai, ta hanyar abubuwan da yake ma anzalallahu biha min sultan. A'a, ana gusar da ita ne ta hanyar komawa asali. Yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, yaya magabata suka karantar, yaya mu'amalar da da annobai, wannan fa irin shine abin da ya kamata mu lura. Amma in ka diba abin takeici da ban haushi, a yau ba haka ake ba. Kusan kullum sai ka tashi kaga wata ƙaryar sabuwa. In yau ka ganta da kaho guda, ta gobe kaho biyu za ka ganinta, ta banda gobe kaho uku za ka ganinta. Kullum ƙarirai ake tai, kullum ƙarirai. A zo a kawo wanga, a kawo wanga, waɗanda duka abubuwan ƙarirai ne. Mu koma baya mana, mu koma karantarwa. Shi yasa duk kullum idan al'amari na irin wagga abu ya faru, abin da ya kamata mutane su yi, su bar malamai waɗanda suke su ne masana, mu tsaya mu ji malamai na Allah, mi za su gaya mamu na wajen mafita. Ba wai kowa ya mai da kanya malami ba, kowa ya mai da kanya akarmakallahu, kowa ya mai da kanya shekul islamu ɗan unguwarsu ko garinsu ko ƙauyensu. A'a, wannan ba shi zai hidda mu ba. Mafita za mu nema. In ina tunanin a'a, a samu wani mutum na wanda yake annatiqu bisbil jami, mai magana a madadinmu da yayin mu baki ɗaya, wanda zai zo yayi magana ya ce kaza ya ce kaza wannan abu. Amma idan abin ya zamanto kowa so yake sai yayi magana, kowa so yake sai ajiya, wani dan shiho ba a taba sanin ya ba, ana zaman lahiyar nan duk fagen da awa ba a taba ganin ya ba, ba a sanya ba. Amma yanzu annoba na faruwa, shi ma zaka gani ya dan loke, ya lankwashe, ya shige cikin mota ya karkace, ana filiman ya shige cikin kujera yana jujjuya, wai shi ma yanzu wai fatawa gare, wai yana da masaniya. Kuma duk wannan masaniyar da zai kama, ba zai baka aya, ba zai baka hadisi ba. In zai baka aya a jirkice, in zai baka hadisin a jirkice, ya kasa ya ja aya, ayan ma ita ke jan shi, ya kasa ya ja hadisin, hadisin ke jan shi. Da Allah, annan bai hi corona virus annoba ba, a raba mutane da addininsu, a raba mutane da addini yadda yake madarar shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Don haka kaga abin da ya kamata a bar mutane, wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukmullahi fihi, wannan magana ta mai ahallari, Allah ya ji ganin shi da gafara, magana ce mai kyau, baya halitta kai magana abin da yake ainihin baka da masaniya a kanya. Don haka ya ƴan uwa, wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu lura da su, yana daga cikin abubuwan da ya kamata ainihin kuma mu duba mu ga cewa ya ne karantarwa addinin musulunci ta yi, ya karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ainihin ta nuna mana.